الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بسادواء أولنا يمتي نرانر أشرن دهدو جواتا رمضان Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da rana 29 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya a yau zamu tashi aya ta 12 a cikin suratul nahl a tafsirin da muke yi na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan akwai tambayoyi kamar yadda aka saba da zamu fara karanta su tambaya ta farko yace akwai laifi idan aka gayyaci mutun coci daurin aure mutun yaje eh
mallai yana sauke
shiga coci a domin yayin da suke yin ibada a bi halatta ba saboda zuwa wajen da fushin Allah yake sauka ne saboda abin da suke yi na shirka a ciki dan haka aka ruwaito daga sayyidina Umar yana cewa kulisantar yana wato a tsoratar da musulmi kan halartar wurin bautar masu wato tarayya da Allah saboda fushin Allah na sauka a wajen dan haka bi halatta mutum yaje lokacin da zasu yi wannan church service din ba amma kamar idan auren su ne biki haka suka gayyaci mutum wanda bikin babu wato ba biki ne wanda yake za a yi abubuwa na almunkarat ba wato kamar abubuwan saban Allah na nuna tsiraici da sauransu to mutum zai iya zuwa amma wajen da suke yin bauta kada mutum ya je haka zalika ko lokacin da suke yin jana'izar su a je cikin coci yayin da suke wannan jana'izar duk wannan a musulmi ba zai je ba amma zai iya zuwa ya musu ta'aziyya amma wajen jana'iza tunda ibada ce da suke yi kuma ibadar nan ta kunshi shirka a ciki to kada musulmi ya je sai kuma wannan yace wai tambaya ta biyu yace yaya mutum zai yi idan sako yayi masa yawa a zuci to yawan sako yana wato idan mutum ya yawaita sako maganin sako istighfar da kuma mutum ya rinka bibiyarsa da kyakkyawan aiki saboda shi sakon Allah musulmi wato dan adam baya rubuwa da saba ma Allah to amma kamar wannan yanda yace sakon yayi yawa to wannan ya nuna wato akwai a raunin addini domin raunin addini shine yake sa sakon mutum yayi yawa to abinda ko zai maganin wannan shine yawan istighfari da yawan tuba da kuma yawan biyin yawan aikata kyawawan ayyuka kamar yadda Allah ta'ala yace yace aqimi salata li inda Allah madaukakin sarki yace wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at kuma yace wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tumbike suna wato ije suna kawar da suna ingije mummuna ta hanyar yin kyakkyawa idan mutum yayi mummuna to ya biyar da shi da kyakkyawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abu Dharr da Mu'adh wasiya wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha to mutum ya yawaita kyakkyawan aiki domin kyakkyawan aikin nan shine zai shafe mummunan saboda koyaushe mutum ya aikata sabo akwai bakin dugo akwai dugon baki da yake zuwa ya rufe zuciyarsa wanda idan yayi yawa to shine zuciyar ta zaman to bakakir wanda zai hana wani haske na imani da wa'azi ya shiga cikin zuciyar shine wanda Allah ta'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun to idan yayi kyakkyawan aiki sai in ya tuba ko kuma yayi kyakkyawan aiki sai a goge wannan bakin yana yi ana gogewa wanda koyaushe aka goge to zuciya kamar madubi take sai ya zamanto haske din za ta haskaku in haske yazo wato zai haskaka ta idan ya zamanto babu wannan wato tsatsar da wannan dauka da take cikin zuciya saboda haka nasiha da duk wanda yake yin wannan shine yawan istighfari da yawan aikata ayyuka kyawawa na ga lokacin da muka karanta a cikin suratul ra'd wa yadra'una bil hasanati sayyi'a mun yi bayani mai tsawo akan ma'anoni guda biyu to ɗaya ma'anar ta farko shine a ingije mummuna da aikata kyakkyawa ita ce sai munasaba da wannan tambayar to akwai wani fuska da wannan tambayar za ta iya dauka shine cewar yana nufin abin da yake nufi da wato yawan sako sako yayi masa yawa a zuci wato ya zamanto yana yawan tunani na sako a cikin zuciyarsa shine waswasi wanda zai rinka kawo masa wato mugun ya rinka tunanin sako kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi dan yana zuwa madayanku yace waye halicci kaza yace Allah waye halicci kaza yace Allah har sai yace to waye halicci Allah kuma kamar yadda sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu yakan ji wani tunani a cikin zuciyarsa da ya fado daga sama zuwa ƙasa ya fi masa sauki bisa ya furucin abin da ya zo masa cikin zuciya yace kuna jin irin wannan suka ce eh to yace wannan shine sarihin imani to shine shedan ya rinka jefa ma mutum mummunan tunani to wannan mujahada zai yi domin wannan imani da haka imani yake karfi me mujahada ka rinka ije shi daga abin ya zo kace amantu billahi wa rasulihi nayi imani da Allah da manzansa to wannan in wannan ne to wannan shine maganin sa wato mutum ya rinka kau da kai yana yaki da zuciyarsa daga gare shi to sannan yace wannan yace naji wani malami yace duk wani laifi da mutum yayi ko wani yayi wa in ka roki Allah zai yafe ba kamar yadda aka ce laifin wani Allah baya yafewa ba sai ka roki wani ya yafe maka har cewa yayi babu wani hadith da yazo da hakan cewa sai ka roki wanda kai ma laifin wannan ba haka bane Allah madaukakin sarki yana yafe laifinsa amma laifin bayin Allah sai mutum ka nemi yafewarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kuma babu hadisi da yace ka nemi wani ya yafe maka ba daidai bane akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minha duk wanda yake da wani cuta wanda ya madan uwansa to ya nemi sokewa ya nemi yafewa shine at-tahallul ya nemi ya yafe masa min qabli an yati yawmun laysa fihi dirhamun wala laysa fihi dinarun wala dirham tun kafin rana ta zo wanda yake babu kudi a ciki babu dinari babu azurfa idan yana da kyawawan ayyuka sai ya dauka daga cikin kyawawan ayyukansa a biya wannan wanda yake da zalunci in ba shi da shi a dauko miyagun ayyukan wanda ya zalunta a dora akan nasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ataduruna manil muflis kun san wani ne wanda aka yi ma waso san dukiyarsa wato bashi ya kewaye da dukiyarsa aka kirawo waɗanda suke bin sa bashi aka ce to ku zo ku dauki abin da za ku dauka cikin dukiyarsa aka rarraba musu to shine ya suka ce wannan shine wanda aka yi ma waso so sai ya ce wannan ba shine al-muflis ba al-muflis shine wanda ya zo ranar al-kiyama yana da sallah da azumi da hajji amma kuma ya zubar da jinin wannan ya cinye dukiyar wannan ya zagi wancan sai ya dauko kyawawan ayyukansa a rinka rarraba musu har ya zamanto in ba shi da sauran kyawawan ayyuka sai ya dauko daga miyagun ayyukansu a kifa masa to wannan shine muflis wanda aka yi masa waso san dukiya ya tashi ba shi da komai to kaga duk wannan yana nuna at-tahallul wato neman yafewa akwai ayyuka waɗanda akwai ayyuka waɗanda zahirinsu suna nuna kan cewar ana yafe ma mutum komai da komai na duk laifinsa hatta na haƙƙin mutane kamar shiga musulunci, kamar yin hijira, kamar aikin hajji wanda yake mabrur. To amma shi ma wannan ba a ce in kana da haƙi wanda yake na khitabul wad'i, wato akwai nauyi akan ka ba za ka biya ba. Alal misali, ba za a ce in kana bin mutum, in mutum yana bin ka kuɗi bashi, in ka musulunta shikenan, tunda an yafe maka shikenan ka ci bilis. La shari'a wala hankali zai faɗi wannan. Amma idan mutum ya musulunta, zai zamanto kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi, ma'ana babu wani haƙƙi wanda yake, babu wani zunubi a kansa. To shi kuma hatta haƙƙin mutane yana da janibi biyu, akwai janibin haƙƙin Allah, akwai janibin haƙƙin mutum. To janibin haƙƙin Allah shine Allah zai yafi, amma janibin haƙƙin mutum wannan khitabul wad'i ne. Wato abinda ake cewa khitabul wad'i shine sabab, shine asbab, sababi. Allah ya ce abu kaza sababin kaza ne. To wannan babu zancen taklifi, babu zancen haƙƙin Allah a nan, ka'ida ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya, saboda haka dole ka biya mutum haƙƙinsa. In ko baka da halin biya, to sai ka nemi ya yafe maka, shine tahallu. Shi yasa koyaushe ake cewa, wato mutum ka ce za ka kore abu yana da wahala, kar ka kore ka ce baka sani ba, amma ka ce babu, to wannan akwai nau'i na girman kai a ciki. Kamar yadda aka ce duk abinda namansa halal ne, fitsarinsa ma halal ne. Wannan yana nuna cewa fitsarin su kaza da akuya duk ba najasa bane, kare da gaske duk ba najasa bane. Shi yasa aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum zai iya yin sallah a turken awaki da rago? Yace eh. Aka tambaye shi a usalli fi mabarikil ibil, zai iya yi a wajen da ake turken raƙuma? Yace a'a. To amma wannan illa ba najasa bane, hana sallah a turken raƙumi ba najasa bane, wata ma'ana ce daban wanda yake mun yi mun bayyana lokacin da muka yi karatun izziya akan wato wuraren da ake sallah da wuraren da ba a sallah. Don Allah, menene hukuncin insurance a addini? Saboda ina da ɗan ƙaramin gurin kiwon kaji, sai aka kawo min tallar insurance kan na yi wa kaji, sai na ce musu, sai na yi tambaya. Eh, wannan daidai ne ka yi tambaya. Insurance irin wanda ake yi ka rinka biyan kuɗi, idan wata musiba ta faɗu a biya ka abinda zai maka maganin wannan masifar, ko gobara ko annoba wadda za ta kashe kajin, a biya ka. Wannan insurance ɗin a yadda ake yin sa bai dace da shari'a ba. Inshora dai wanda aka sani na kamfanin inshora. To amma ita fikirar yin inshora ɗin ta dace da shari'a, amma hanyar da ake bi ce baka dace ba, domin a hanyar wannan inshora ɗin akwai zarar, akwai riba, akwai cin dukiya ba da haƙƙi ba, akwai caca. Fuskokin nan guda hudu duk suna nan, ba zai yi ne wannan bayanin ba yanzu. To amma a maimakon haka akwai inshora da ta dace da shari'a, wanda ake ce mata kafu. Kuma yanzu wato hukumar kula da inshora ta Najeriya ta ba da dama a yi irin wannan, ta fitar da ka'idodi na kafa kamfanunuka da za a yi wannan. Kuma wata biyu, ina ganin wata biyu da suka wuce, aka kafa kamfani wanda yake wannan takaful ɗin, wanda ake ce masa Nur Takaful. Kwanaki an ce kamfanin sun yi bayani a cikin gidan rediyo na yadda tsarukansu suke da sauransu. To wannan tsari ne wanda yake dace da shari'ar musulunci. To don haka mutum zai iya yi. Kuma haka ƴan kasuwanmu, irin abubuwan da suke faruwa na yawan gobara, lallai ya kamata wato a ɗauki wannan, domin abu ne wanda yake yana da asali a cikin shari'ar musulunci. Yana da asali a cikin shari'ar musulunci. Taimakekeniya da juna ne. Mutane su rinka haɗa kuɗi, su kafa asusu, da idan wata masifa ta samu wani daga wannan asusu, za a rage masa zafin masifar. In kare a arziki ce, a bashi jari domin arzikinsa ya taso. Shi ma kuma in ya samu, ya ci gaba da sawa kuɗi a cikin wannan asusu, da in wani ma wannan abin ya samu gare shi a yi masa. Akwai hadithin al-ash'ariyyun, wanda ɗaya daga cikin abin da ake dogaro da shi ne wajen yin wannan. Al-ash'ariyyun kabila ce daga mutanen Yaman da suka zo Madina suka musulunta. Suna da al'ada cewar idan abincinsu ya kusan karewa, suna zaman gida ko kuma suna halin tafiya, sai a ce kowa ya fito da abin da yake da shi, sai a sa a katon shimfiɗa ta irin ta fata ɗin nan. sai a raba daidai wa daidai kowanne gida a ci to kai ga abin da zaka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan ya bada labarin wannan aiki da suke yace ana minhum hum minni wa ana minhum suna daga gare ni ina daga gare su wanda ya nuna yabawa akan wannan abin da suke to kaga wannan nau'i ne na takafu domin abin da ake kenan a takaful abin da mutum yake bayarwa ba sayan policy yake ba kamar yanda ake yi a insurance din wato a insurance da aka saba yi shi wannan tabarru'i yake yana bada gudumawa ne a cikin asusu da aka kafa na taimakekeniya da juna to ko turawa ma suna da irin sa amma mu tsarin mu bai kawo irin tsarin na turawa ba wanda inda ne wannan ne ma aka zo ake yi ko da ba tsarin in dai aka bi waɗansu ƴan ka'idoji kaɗan zai dace da shari'a to amma yanzu ma an ba da damar a yi takaful na turawa shine ake ce masa mutual insurance shine wato at-ta'minu at-ta'awun irin wanda ake yi a Saudi Arabia domin shi kansa na musulunci iri biyu ne akwai takaful akwai at-ta'min at-ta'awun takaful shine taimakekeniya da juna da za a kafa kamfani da yake wannan shi ko mutual ko cooperative insurance da ake faɗa shi wannan ba kamfani za a kafa mutane ne za su haɗu su kafa asusu kamar alal misali ɗan kasuwar Singa su ce duk wanda yake da kanti a kasuwar Singa ko a kasuwar Sabon Gari duk shekara ga abin da zai rinka bayarwa kuɗin nan daga cikin waɗanda duk suke bayarwa a samu wakilai wanda su za su rinka kula da gudanar da wannan kuɗin su kansu kuɗin a rinka sayan jari yanda za a rinka juya su suna haɓaka idan wata musiba ta samu mutum wanda za a faɗi ga irin abubuwan da za a ɗauka daga cikin wannan kuɗin in wani abu ya faru ga wani daga ciki za a ɗauka a yi masa maganin wannan abin da ya same shi ba kamfani suka kafa ba su akan kansu su ne suka kafa asusu sai dai suka zaɓi masu gudanar da asusu wanda duk a shekara masu gudanarwa za su zo su gaya musu ga irin abubuwan da suka yi to wannan shi ne cooperative wato cooperative insurance to shi ma ya dace da musulunci ya dace da shari'a to irin wannan ya kamata a yi kuma wannan haɗaka wato haɗin kai abinda muka rasa kenan abinda kuma ya kamata a ce muna yi kenan domin ya dace da ruhin addinin musulunci sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
نعم الله جل وعلا يجي وسخر لكم الليل والنهار كما الله يا هوري دري درانا أجريكم والشمس والقمر درانا دوتا والنجوم مسخرات بأمري haka kuma taurari su ma ababan horewa ne da al'amarin sa wato da nufin Allah inna fi dhalika laayatin a cikin wannan wato a cikin wannan horewa da Allah ya muku wanda aka ambata a wannan surar a wannan ayar laayatin akwai ayoyi masu yawa liqaumi yaqilun ga mutane masu hankali wato masu aiki da hankalinsu وما ذرع لكم في الارض مختلفا الوانه كما شينه دي يهوري واتو يهوري ابندا يا حلتا a cikin kasa a gare ku wato duk wani abin da Allah ya halitta a cikin kasa kuma shine Allah ya hore shi gare ku mukhtalifan alwanuhu halin kasancewar sa mai launi daban-daban inna fi dhalika laayatan liqaumin yadhakkarun a cikin wannan akwai aya mai girma ga mutane masu yin tunani wato masu karban wato masu yin tunani wato masu wa'astuwa Allah madaukakin sarki anan sai yayi mana sai kuma ya kawo mana waɗansu ayoyin waɗansu halittar wato wani jinsi wato jinsi daban na halittar Allah wanda a ciki ya kunshi abubuwa guda uku na farko wato gwanintar aikin Allah a cikin su. Na biyu ilimin Allah, sannan na uku ni'imar da Allah ya yi, baiwar da Allah ya yi. Allah yake goranta ma bayi abin da ya musu na ni'ima, domin a cikin kowanne akwai waɗannan abubuwan guda uku. A yanda Allah ya hore dare da rana, dare da rana, wato akwai kyautata aiki na Allah, akwai kyautata aiki, akwai gwaninta, akwai iyawa. Yadda Allah ya kawo abinda zai sanya ko ka so ko baka so ba sai ka samu nutsuwa, shine lokacin sa'o'in dare, domin shine horewar dare da Allah ya yi. Allah madaukakin sarki ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Daga cikin rahmar Allah ya sanya muku dare da rana domin ku nutsu, wato a cikin dare kuma ku yi kuma ku nemi daga cikin falalar Allah a rana. Saboda haka horewar dare da rana shine domin hutu da kuma domin neman arziki. To yanda Allah ya yi wannan ya nuna gwanin wato kwarewar Allah, iya wato kyakkyawan aikin Allah da kuma sanin sa. Domin Allah wannan yana nuna ilimin Allah jalla wa ala. Ya san halittar jikinmu, ya san jikinmu yana buƙatar hutu, saboda haka ya shirya masa abin da zai bashi damar yin wannan hutun. Kuma ya san jikinmu, ɗabi'armu, muna buƙatar mu tashi mu harka, mu tashi mu motsi, mu tashi mu nishaɗi, wanda in da babu rana ba za ni wannan ba. Yanzu idan mutum ya ce shi aka sawa zai yi, shi da daddare kawai zai rinka aiki, da rana ba zai ba. Kai ta yawo kana neman wato gidajen mai, ka samu kowa ya kule domin kowa hutawa yake, ka ce me yasa mutane ba za a fito a aiki ba? Ba wanda zai amsa maka. Duk yanda ka so ka koro mutane ka ce dare dole ku zo ku yi aiki, ba zai yi ba. Ko kuma cikin da rana ka ce kai hutu za ka yi, ana ta kwal-kwal-kwal masu shiga na fita, ana ta shige da fice, ka ce kai lokacin kake so a huta, ba yadda za a yi. Allah ya riga ya sanya a cikin ɗabi'ar mutane lokacin neman arziki ne. To yanda Allah ya tilasta wannan, ya hore dare da rana domin wannan akwai aya a cikin kwarewar Allah wajen aikinsa, akwai aya a cikin ilimin Allah, akwai aya a cikin ni'imar da Allah ya yi mana. Domin da Allah bai yi wannan ba, babu wani abin da zai zo ya sanya mutane su yi haka. Babu wani protocol da za a yi da zai ce ga abin da ga ka'idar da za a bi wajen hutu da wajen neman arziki. Ba zai yi wa wannan protocol din ba a duniya. Yanzu shi yasa zaka ga wajen ayyuka, wajen aiki, sai kaga dole ana la'akari da lokuta daban-daban na duniya. Yanzu kwanan nan ƙasar Saudi Arabia suka canza tsarin aikinsu. Da Asabar da Juma'a suke hutu. To sai suka ga kan cewar Litinin da Talata da Laraba su ne kaɗai suke damar alaƙa da sauran ƙasashe. Domin Asabar da Lahadi sauran ƙasashe suna hutu. Su kuma Alhamis da Juma'a suna hutu. Saboda haka ranakun da kawai za su iya hulɗa da sauran ƙasashe shi ne Litinin, Talata da Laraba. Saboda haka da yawa abubuwa in suka zo, su a lokacin suna aiki, waɗansu kuma ba aiki suke ba. Saboda haka dole sai suka canza, suka ce za su rinka aiki, yanzu hutu za su rinka yi ranar Juma'a da ranar Asabar. Saboda haka a ranar Lahadi suna aiki, ran Alhamis ma suna aiki, sai suka ƙara kwana ɗaya. Saboda haka suna da Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da za su iya hulɗa da sauran ƙasashe. Ko kasuwannin duniya za ka ga yadda suke yi. Lokacin da mutanen New York, America suna ta bacci, suna ta sharar bacci, kasuwanni sun bude a Tokyo. Saboda haka ko ba za ka iya cewa mutanen America dole ku tashi ku yi harka a lokacin ba, sai in sun tashi tukuna sannan za su shiga kasuwa. Kaga inda kamar a ce abin yana cikin maƙudurin ɗan adam, sai a ce dole ga lokacin da za a yi, kuma dole a ce a bi, a ce tunda za a iya yin resolution na Majalisar Ɗinkin Duniya, ko a ce ƙasashe su sa hannu protocol, sai majalisar kowace ƙasa ta zartar ga lokacin da za a rinka aiki. Saboda haka ƙarfe biyun dare tunda an tashi, saboda haka ƙarfe biyun dare karfe 2 dare karfe 8 kenan a Japan karfe 2 dare karfe 9 kenan a Japan da su Malaysia saboda haka a ce a lokacin nan an sa dole lokacin za a fara aiki tunda gabas sun tashi saboda haka kowa karfe 2 dare ya tashi ya kama aiki zai yi irin wannan zai yi ba to ka gani sai yin Allah saboda haka wannan nuna gwanintar Allah ce domin wannan duk ni'imomi ne na Allah jalla wa ala kuma idan da kamar a ce an ce za a yi in ma an ce karfe 2 za a yi to waye zai kawo maka lokacin nutsuwa idan ka nishin za ta iya kawo maka dare da zaka nutsu kwakwalwarka ta huta United Nations ba za ta iya wannan ba sai Allah to haka kuma Allah ya hore rana da wata hore wasu shine da haka ake samun wato cancanjawar yanayi wajen tafiyar rana wata ran bazara wata ran damuna wata ran sanyi da tafiyar rana da kuma rana din ne Allah ya hore abinda zai sanya shuka ta nuna domin bayan tsiro ya fito dangarniya ta fito to kuma ana buƙatar zafin rana da lokacin tsananin bazara lokacin sai lokacin tsananin zafi domin dabino ya nuna domin ƴaƴan itatuwa su nuna to inda Allah bai hore rana ba ba za a samu wannan ba ba za a samu wannan ba zaka je ne kowace gona ka janyo layin wuta ka sanya mata fitila mai zafi domin ta turara gonar har ya zamanto kan cewar ƴaƴan itatuwan sun nuna ba za ka iya ba in kai a taka gonar kai greenhouse kowace gonar duniya kowace gonar Najeriya za ka yi haka ne taki ma ya gagare ka ballantana wannan yushe za ka iya to horewar Allah kenan kuma ya hore wata horewar wata ta hanyar ake sanin wato kididdiga na kwanan wata yadda mutane za su yi mu'amala yanzu inda ba dan wannan ba yanzu yushe za ka gane daya ake lissafi da kasuwa kasuwar kaza bayan kwana kaza kasuwar gari daya kaza za ta ci to wanda bai san kasuwar ba fa sai za a iya sani amma wata shikenan daya za a iya lissafi za ka iya mu'amala tsakaninka da ɗan gari daya da garuruka da suke makwabtaka da juna da kasashe daban-daban da gabas da yamma na duniya duk da lissafin ganin wata banda kuma sauran fa'idodi da Allah ya hore wata a cikinsa na yanda yake tafiya sannan Allah ya ce wan nujumu musakharatun bi amri kuma taurari ma ababen horewa ne ga al'amarinsa to ku duba a cikin wannan yadda qira'at ta zo sai qira'at ta zo da wan nujumu da mubtada musakharatun labari domin horewar taurari abu ne wanda yake boyayye ba wanda yake gane shi sai kadan wanda suka shagaltu da ilimin tafiyar taurari saboda haka ba wanda yake gane cewar taurari an hore su Allah ya hore su ga bani adam sai kadan to shi yasa sai yazo a sigar labari to kuma taurari su ma ababen horewa ne kage yace ya hore muku dare da rana da dare da wuni da rana da wata domin wannan abu ne wanda yake zahiri kowa zai iya gane wannan da ya in kuma yace da taurari to wannan yana buƙatar tunani ba kowa ne zai san wannan ba to shi yasa sai aka canza uslubi sai aka ce wal nujumu musakharatun bi amri kuma a taurari su ma horarru ne an hore su da al'amarinsa wato domin abinda kadan suka sani to yanzu ana gaya muku don kuma ku sani to kuma kasancewar wannan yana buƙatar tunani mai zurfi shi yasa aka zo da shi da wannan uslubin kuma kun ga shi yasa shine hikimar da yasa a shari'a ba a rataya lissafin ganin wata ba wanda yake abu ne na magamagarin mutane tabbatar da tsayuwar wata wanda aka ce mushahada ake so dubawa ba a tabbatar da shi da lissafi ba saboda shi sha'anin iya lissafin taurari abu ne wanda yake kaɗan ne za su sani duk ko abin da ya zamanto kaɗan ne suke sani to be ka ba zai yi ya zamanto an mai da shi an rafe hukuncin da ya shafi kowa da kowa da shi ba domin aka in aka je babu wannan kadan din fa yanzu inda an ce an rafe hukuncin tsayuwar wata da lissafin masu taurari idan aka je garin yanzu kuma ana lissafin nan ta computer idan aka je garin da babu wanda yake da computer fa ko kuma akwai computer ba wanda ya san wannan model din saboda haka ba za su yi azumi ba kenan ba za su yi sallah ba kajin aka ce an yi haka an dora ma al'umma abin da yake yafi karfinta to shi yasa saboda ganin cewar wannan ni'ima ce sanin wannan abu ne wanda yake banta da kadan sai Allah ya ce wan nujumu musakharatun bi amri taban wannan a qira'ar Hafs an Asim ne amma ahlus sham su sai suka karanta ta da wa Allah suka karanta ta da wasakhara lakumul layla wan nahar washamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri da rana da wata da taurari su ma ababan horewa ne da al'amarin sa domin su ma din wato horewar rana da wata akwai abubuwa na ilimi wanda yake ba kowa ne zai gane shi ba saboda abubuwan da ke cikin rana na ilimin ta da abubuwan da ke cikin wata na ilimin yadda Allah ya hore shi akwai abubuwa da dama wanda yake ba kowa ne zai gane ba to wannan shine taujihin ita qira'ar ahlus sham jumhur duk sun karanta shi da nasba cewa wasakhara lakumul layla wan nahara washamsa wal qamara musakharatin bi amri to sannan Allah yace a cikin waɗannan akwai ayoyi kun ga a waccan ayar inda Allah ta'ala yace huwal ladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa fihi shajarun wa minhu shajarun fihi tusimun sai yace inna fi dhalika la'ayatan aya ɗaya yace amma nan sai yace ayatin ayoyi da yawa ayar da tazo bayar ta yace inna fi dhalika la'ayatan yace aya guda ɗaya to me yasa a can aka ce ɗaya amma a wannan sai aka ce ayat domin a waccan abu ne da ya shafi ƙasa duniya wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabu a duniya ne ake gani haka zalika wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu a duniya ne amma wasakhara lakumul layla wan nahara washamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri ya hada da duniya da sama saboda haka kowanne kuma aya ne dare aya ne saboda domin dare da rana ba jiki bane aiki ne ko phenomena ne a'rab ne phenomena ne aiki ne ba jiki ko ka taba ganin dare ka kama shi ko kuma wuni ka kama wuni amma rana da wata ai ka san jiki ne ko kana ganin sa gashi cycle ne kuma gashi yana da haske haka zalika wata haka zalika taurari ka san jiki ne to saboda da yake ayoyin jinsi ne akwai jinsin ayoyin da yake aiki ne akwai jinsin ayoyin da yake jiki ne saboda haka kowanne daga cikin su aya ne shi yasa sai aka kawo shi ta fuskar jami kuma sai aka yi amfani da al-aql cewa abin yana bukatar masu hankali masu amfani kuma da hankalinsu saboda haka ba kowa ne zai gane wannan ayar ba sai mai hankali mai amfani da hankalinsa to sannan Allah ya ce kuma ya hore mana abin da ya halitta a bayan ƙasa halittar sai aka yi amfani da kalmar zara'a shine yin halitta ta hanyar hayayyafa wato ma'ana dabbobi da suke yin ciki su haihu da tsuntsaye da suke yin kwai su yi kyankyasa ta haka Allah yake mana halittar abubuwan da suke a cikin ƙasa wanda su ma Allah ya hore su kuma ya sanya su launi daban-daban ka duba ka gani yanzu in ka ɗauki dukkan dabba yanzu in ka ɗauki awaki in ka ɗauki tumakai kai da tinkiya da rago launi daban-daban ga balama sauran sunayen ni ban sani ba da Hausa amma da Larabci kaga akwai sawaki ɗan Sudan akwai barbari ɗan barbari wanda zaka ganshi mai ginza mai katuwar jela mai kitsan mai kitse da yawa irin ɗan Siriya din nan balani irin ɗan Niger ne ai balani ɗan Niger ne sawaki Sudan yake ce masa ko shine sawakin dan Sudan wanda zaka ganshi siriri amma dogo yana dan kama da balani din launin su daban-daban haka in ka zo wajen shanu su ma launi daban-daban ga bakoloje ga sunan kowanne da irin sunayen sun ka samu fulani za su gaya maka mukhtalifan alwanu duk wannan Allah ya hore mana to Allah ya ce a cikin wannan akwai aya ga mutane da suke wa'azuwa da suke wa'azi wato su duba su gani me muke ma Allah ne mana waɗannan abubuwa me muke masa da har yayi mana waɗannan abubuwa irin wannan ni'ima haka muna wadaka cikin ni'ima to domin wato cewar yana kula da mu ne na'am
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
نعم الله يجي وهو سنة الله يجي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا كما الله شيني ونن وندي هوري تيكو دومنكو تي واتو ناما tanyi wato babu sashe ba sabon nama ba da dade ajiyayye ba domin a wato afari shine wanda yake sabo wanda ba ajiye shi a fridge ba ba wanda aka ajiye shi ya kwana ba ko wanda aka sa masa gishiri domin kada ya lalace sabon nama ana cewa danye amma danye ba wai kishiyar da faffe ba danye kishiyar wanda yake babu sashe da dade ba tsoho sabon nama wato wanda da turanci ake cewa fresh wanda yake fresh ka san wato a wato mabukata su ba za su iya sayan wato a gari da yake da nama sosai irin kasar Saudiya da suke da wadata irin ma'aikata irin yan Bangladesh akwai wani irin sandararren nama da ake kawowa ya zama to kankara wato haka za ka rinka ganinsa kamar dutse in aka yayyanka maka shi kamar dutse kake ganinsa kamar alawa saboda yanda ya sha kankara din ba daɗi ba daɗaɗawa amma shi za su iya ɗauka don ba za su iya sayan sabon nama ba sabon kuwa shi wannan sai ka ga kilo ɗaya riyal goma sha uku riyal goma amma wancan kyakkyawan kilo ɗaya sabo wanda aka yanka yau riyal talatin ka dubi bambancin hayyaninka to shine bambancin afari da wanda yake ba afari ba Allah shine wato nan kuma Allah madaukakin sarki yana ambata mana abubuwan ban mamakin cikin teku domin teku shi kansa halitta ne domin kamar yadda ake cewa irin halittar da Allah ya irin halittar Allah a cikin teku sun fi halittar tudu sun fi halittar doron kasa abubuwan da Allah ya halitta a cikin teku ya fi halittar doron kasa kusan dai babu wata dabba a doron kasa face akwai kamar ta a cikin teku akwai dokin ruwa akwai alhazir din ruwa akwai karan ruwa akwai ragon ruwa akwai dorinar ruwa wanda yake saniyar ruwa ce duk wani abu wanda za ka gani a sama banda kuma wanda kuma ruwa yake da shi wanda kasa ba ta da shi domin ina daidai din tarwada a bayan kasa ai kaga babu kifi a bayan kasa saboda haka abubuwan da suke cikin teku sun fi abubuwan da ke cikin tudu shi yasa sai Allah ya fara ambaton ni'imar farko na abubuwan da ke cikin teku shine Allah ya hore teku domin mu ci wato yace li ta'kulu domin ku ci nama wanda yake danye danye wanda yake sabo kuma mai laushi domin naman teku laushi gare shi ba kamar naman tudu ba ba shi ma da cholesterol masu ciwon uric acid shi aka ce su ci saboda kai ta ci amma ba zai maka wata illa ba amma yanzu in za ka yi ta cin naman rago yanzu nan sai ka kaso ma dingishi dan haka ne ma malamai suka ce wanda ya rantsi yace ba zai ci nama ba idan ya ci kifi ya kare rantsuwar sa domin kifi ma nama ne kifi shi ma nama ne shi yasa ma ake ce masa shi yasa har yana cikin nama amma shi wanda yake ba na kifi ba sai a ce masa red meat ko wata sakhriju minhu hilya kuma kuna fitar da wato kayan ado talbasunaha da kuke sanyawa to kaga wajen talbasunaha sai aka kawo da damiri da ya hada maza da mata an san kuma ado yawanci mata ne suke yi ko to amma domin a nuna kan cewar adan da maza da mata duk za su iya yi domin abinda ake fitar da shi na ado daga cikin ruwa shine lu'ulu'u da marjan lu'ulu'u shine irin shine wato irin dutsen nan mai kyalkyali wanda yake a cikin ruwa da kuma murjani wanda za ka gan shi kala daban-daban wanda idan ana yin zobe da shi ayi jigida da shi kamar waɗansu ma su kamar yadda mata suke sanya murjani su sarauta a wajensu shine kaga mutum yayi jigidan linza abin nan murjani akwai kabilu da suke haka ko to kasancewar Allah ya ce talbasunaha kuna sanyawa ya nuna wannan yana daga abubuwan da ake fitar da su na kayan ado daga cikin ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya ce yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan yana fitar da lu'lu'u da marjan daga cikin wato teku daga cikin ruwa da teku da kuma koguna to wannan Allah ya ce a nan wajen ya kira su da hilya wato kayan ado da kuke sawa ma'ana maza za su iya sawa mata za su iya sawa duk kayan ado da mace za ta iya sawa namiji zai iya sawa illa zinare da alharir alharir silk namiji ba zai sa agogon zinare ba ba zai sa zoben zinare ba ballantara kuma yace zai sanya sarka domin ita sarka ta hada abu biyu sarkar zinare da kuma kama da mata ko dan kunni dan kunni to amma waɗanda yake su kuma su al'adar su ne fa su sa dan kunni idan al'adar su ne a garin su sa dan kunni maza su sa akwai kabilun da suke haka ko to kaga nan ba za a ce sun yi kama da mata ba domin wannan abu ne wanda yake ko yake komawa wajen al'ada amma abin da yake shari'a shine yin adon zinare shi wannan ko me al'adar garin namiji ba zai yi adon zinare ba wataran fulka mawaqira fihi kuma kana ganin wato jiragen ruwa mawaqira fihi suna gudana suna tafiya a cikin sa wato wato aitam kharul ma tana tsaga ruwa yanda wato yanda kake ganin jirgin ruwa yake yi a cikin ruwa ya tsaga shi yanzu idan da kamar a ce kudin nan sahara ce taya za a yi kai iyo a ciki taya za a yi jirgin ruwa ya tafi a ciki inda yashin sahara ne taya za a yi haka to amma Allah ya hore shi menene horewar Allah ya sanya wato dokoki wanda yanzu ne muke gani wanda yake nuna ilimin Allah domin fannin hydrodynamics gabaki daya yana da alaka ne da wato ruwa da iyo a cikin sa da tafiyar abubuwa a cikin ruwa da kasancewar su ba sa yaushe suke limewa yaushe ne ba za su lime ba tunda ka san akwai abin da zaka sashi a cikin ruwa ya lime akwai abin da zaka sashi ba zai lime ba Archimedes principle na density da sauransu duk abubuwa ne na ilimi wanda duk daga baya yanzu ake zuwa ake gani so da kaga a ciki ga gonintari aikin Allah sannan kuma ga bayyana ilimin Allah domin duk waɗannan dokokin duk waɗannan abubuwan kamar an ce shi wanda ya gano Archimedes principle din me eureka ba an ce yana cikin baho ne ba na wanka shikenan ya samu ilhamar wannan abin yace eureka na gano kaga cewa ya gano ba cewa ya kirkiro ba domin Allah ya aje abin to sannan ya nuna to kaga wannan nuni ne na ilimin Allah jalla wa ala to yace kana gani nan an ce ar-ru'ya saboda abu ne wanda yake baya bukatar tunani kana gani da idanka kuma in dai kana gani da ido wanda yake lafiyayye kana gani zaka ga abun ban mamaki domin wannan yana daga cikin abun da yake ban mamaki kaga katan jirgin ruwa yayi kusan gari guda yayi gari guda amma ka ganshi yanda yake keta cikin ruwa yake dilili ba kuma yake keta ruwan ruwan yana darewa yana tafiya a ciki wani tabtabu min fadlihi domin wato ya hore wannan wani tabtabu min fadlihi dinnan ai yana da alaka ne da huwa alladhi sakhara al-bahra ya hore teku domin wa sakhara al-bahra li tabtabu min fadlihi domin ku nema daga cikin falalarsa duk inda kaji a alqur'ani an ce li tabtabu min fadlihi ana nufin kasuwanci ana nufin wato ku je ku ne wato domin ku yi tafiya domin kasuwanci saboda shi kasuwanci abin da ya gada kenan ka dauko abu daga wani waje ka yi tafiya ka sha wahala ka kawo ka kai shi wani waje ka fuskanci hadarin hanya domin ka kai shi wani waje sai ka samu riba to wannan falalar Allah ce wannan riba kuma shi yasa ake saurin samun arziki ta hanyar kasuwanci saboda a cikin sa ake nema wato saboda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wadansu kuma suna tafiya a bayan kasa aka fade shi da buga kasa suna neman falalar Allah wato suna kasuwanci wala allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya wato domin ku yi godiya ga Allah akan wannan wato Allah ya hore mana teku domin wadannan ni'imomi mu ci nama kyakkyawa mi ado da abin da ake samowa daga cikin teku yanzu akwai mutane da suke kafa kamfanin nika domin kawai su je abin nan domin zuwa suna neman lu'ulu'u da marjan suna sassaka shi suna gyara shi suna sayarwa ana kamfanin nika da suke wannan sannan kuma na biyu domin ku yi tafiya na kasuwanci mafi yawan kasuwancin da ake yanzu tarwa ake yi masu container in za su taho daga China duk ba tarwa ake kawowa ba ko ta kasa ake kawowa duk tarwa ake kawowa to duk waɗannan ni'imomi manya-manyan ni'imomi ne wanda na farko dai sun nuna manya-manyan ayoyi ne sun nuna gwanintar Allah sun nuna ilimin Allah domin mun ga fannin ilimi wanda daga ciki kaɗan wanda muka sani shine ilimin hydrodynamics sannan kuma sun nuna wato ni'imar Allah gare mu wanda yake shine Allah yace wala allakum tashkurun kuma domin ku zamanto masu godiya ga Allah sannan Allah yace wa alqasil ardi rawasi kuma sannan Allah ya jefa duwatsu kasancewar an ce an jefa wato an nuna kamar sai da aka gama halittar kasa din gabaki daya sannan aka zo aka yi wannan kuma haka Allah madaukakin sarki yace wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha aka jeranta abubuwan bayan an yi halittar kasan ne wato sannan Allah ya jefa duwatsu aka wanda Allah ta'ala ya kira su ar-rawasi jam'u rasiya ar-rasiya abinda aka dauka daga ar-rasu ko ar-rusu shine tabbata wato ya sanya abubuwan da suke tabbatar da kasa antamida bikum domin kada kasar ta rinka ambaliya da ku ta rinka girgiza da ku aidi wato kada ta iftirabi ta rinka girgiza da ku wanda ya nuna kan cewa duwatsun nan wato su ne suke maganin girgizar kasa kuma yaya aka jefo su kaga wannan ya nuna kan cewar akwai dutse wanda yake daga sama ne wanda fadowar meteorite wanda suke zuwa daga sama shine ya fitar da duwatsu din akwai kuma dutse wanda yake daga aman wuta ne na kasa daga aman wuta sai dutsen ya fito to amma Allah madaukakin sarki ya faɗi menene hikimar duwatsu tabbatar da kasa daga wato girgiza wa anharan kuma Allah ya sanya wato koguna a cikin kasa mun sha lokacin da muka karanta a cikin surati Ibrahim mun karanta wajen wasakhara lakumul anhar Allah ya hore koguna a gare ku ni'imar Allah akan yin kogi da yanda bani Adam suka gagara su yi kogi abinda bani Adam kawai yake yi da kogi shine ya dace shi yayi dam ko ya canza masa hanya ta hanyar dabara amma a ce ya keta kasa ya yi kogi dan Adam ba zai iya ba inda dan adam zai iya yin kogi da yanzu an samu maganin rigingimin da ake ganin cewa su ne za su zo su fuskanci duniya nan gaba kuma kogin nan yanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi shi kansa zai iya daukan jiragen ruwa kamar yanda ake ta kokarin aka ce za a hake kogin Niger domin manyan jiragen ruwa su iya shigowa su zo har Lokoja abinda aka watsar to Allah madaukakin sarki yace ya sanya mana koguna wasubulan kuma ya sanya mana hanyoyi a cikin kasa duk ya sanya hanyoyi domin daga duwatsu din ne ake samu a cikin duwatsu tsakanin dutse da dutse sai Allah ya keta hanya wanda mutane za su bi sai ka je garuruwa waɗanda suke da duwatsu kamar in ka je hanyar dutsen Mambila ko nan Jos ma tsakanin Jos da Akwanga yanda zaka rinka ganin Allah yana sanya hanyoyi a cikin dutse ko a kudancin Italy ko a cikin Afghanistan to yanda nan zaka ga Allah madaukakin sarki hakika ya shirya mana kasar nan ne domin mu rayu a cikin ta la'allakum tahtadun ya sanya waɗannan hanyoyi a gare ku la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa ya zuwa ga manufofinku wato inda za ku je wa alamati kuma Allah madaukakin sarki ya sanya alamomi wato manyan alamomi wanda za su zamanto za ku iya gane hanya alamomin nan ko manyan duwatsu ko manyan bishiyoyi ko koguna ga su nan dai abubuwa waɗanda ma me ake ce musu da turanci landmarks in alama a bayan ƙasa landmark haka ake ce musu wato alama da Allah ya sanya a ƙasa ai alamar wato alamatul ard shine ai Allah ya faɗa nan alamat mark ita ce alama kuma alamar ta ƙasa a cikin ƙasa ne duk Allah ya yi wannan to ka gani yaran da ba na musulunci ba ma sun faɗa da yaran alkur'ani domin haka yake haka Allah ya halitta sa suka ce masa landmark to Allah ya sanya waɗannan domin wannan ita ma ba karamar ni'ima bace domin da Allah ya yi ƙasar bai ɗaya babu wata alama ta yaya zaka yi ka gane hanyar da kake tafiya to amma sai Allah ya sanya alamomi sannan yace wa bin najmi hum yahtadun kuma da tauraro da tauraro nan jinsi ne da tauraro wato suke shiryuwa ya zuwa ga hanyoyi a bayan ƙasa da kuma a cikin teku da kuma shine suke gane kibla da daddare da tauraro domin yanzu kaman masu tafiya a cikin dare idan a doran ƙasa suke tafiya inda babu tauraro ko bai san hanya ba kaga me ya kamata yayi in dare yayi sai ya zango ko ya jira sai gari ya waye ya ga inda rana ta fito ya ce ya san gabas ce saboda haka sai ya ci gaba da tafiyarsa a hanya to amma a cikin ruwa yake fa zai yi zango zai ce makwalakwale ya tsaya a sauke kaya a tsaya a nan sai gari ya waye haka ba zai yi ba dole ya tafiya in ma bai tafiya ba iska za ta buga shi tunda a cikin teku yake babu zancen hutu babu zancen zango to saboda haka inda babu tauraro ba za a iya ganewa kuma tauraron da ake nufi ba kowane tauraro bane akwai taurari waɗanda suke sanannu wanda ake gane wato jiha da su akwai al-qutub wanda yake kullun shi yake nuna arewa ni har yanzu ban gane wannan tauraron ba ban san shi ba dan ba amma ba wai dan ni akwai wanda yake ka san tauraron a Turai akwai Zahara matar wata wanda kullun suna tare da wata to in babu wata ba za ka san inda Zahara take ba akwai kaza mai yaya to amma ita ma tafiya take cancanzawa take kamar yanda rana take cancanzawa akwai waɗanda ba sa canzawa inda zaka samu wanda ya san ilimin taurari yana yi maka bayani sai ka san fi'ilan wato ma'anar wannan ayar cewa wa bin najmi hum yahtadun da tauraro ne suke samun shiriya ya zuwa ga hanyoyinsu to sannan bayan Allah duk yayi bayanin wannan tun daga khalaqas samawati wal arda bil haqq kaga jerin halittar Allah ne bayan an kawo shi bil ijmal sannan aka kawo daki halittar ƙasa halittar sama halittar teku duwatsu da sanya alamomi da kuma abubuwa waɗanda suke fenomena ne kamar dare da wato dare da wuni to sai kuma Allah sai ya ce to afaman yakhluqu kaman la yakhluqu aka kawo fa litafriq to yanzu da wannan abin wanda yake halitta kamar wanda baya halitta wanda yake yin halitta daidai yake da wanda baya halitta ai kaga a bayyane yake wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta afala tadhakkarun dan me ba kwa wasuwa dan me ba kwa tunani wato abu ne wanda yake in dai kai amfani da kokoloka kai tunani to zaka san cewar akwai fasadi a cikin maganar waɗanda suke daidaita wani da Allah domin Allah yayi halitta waɗanda ku suke bauta mu ba su yi halitta ba to yaya wanda ya halitta zai zamanto daidai da wanda baya halitta afala tadhakkarun wato wanda yake da ajina aql ajinan hankali zai gane kan cewa babu daidaituwa kuma shi yasa wato wanda abin da yake nuna wannan sifa ta halitta ita ce khasiyar rububiyya abin da wato haƙƙin Allah ga bauta abin da yake tabbatar da shi kenan domin shine abin da yake a bayyane yake cewa babu wanda yake da wannan sifa in ba Allah jalla wa ala ba na'am
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mata Allah idan kuka kidaya ni'imomin Allah in kuka kirga ni'imomin Allah idan kuka yi kirga ga ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku kiyaye su ba wato ba za ku iyakance ni'imomin Allah ba wanda yake ballantana a ce ku iya gode masa ba ku san iyakarta ba ma ballantana ku gode ba za ku kai ba ga iyakarta wannan wato bayan ya kawo shi duk tafsir sai aka kawo shi a dunkule wato kamar a ce kai ba wai ana gaya maka Allah ya halicci kaza yayi halicci kaza yayi muku ni'ima a cikin halittar kaza yayi muku ni'ima a cikin halittar kaza kai ba sai ka kai wannan ba in kace zaka kidaya ni'imomin da Allah yayi ba za ka iyakance su ba gabaki dayan ku ku mutane da za ku taru ku kafa cibiya muassasa wanda yake aikin ta kawai ta rinka kirgar ni'imomin Allah ba za ta iya ba ba za ta iya iyakance su ba ballantana a ce har kun san su gabaki dayan kun gode musu inna Allah al-ghafurur rahim lalle Allah wallahi mai yawan gafara ne kuma mai tsananin wato mai yawan jin kai ne mai yawan gafara yanda abinda kuke tafsiri wajen godiya Allah ya yafe muku tunda ya san ba za ku iya kiyaye ta ba inda Allah ya ce sai kun gode mu kowace daya daga cikin ni'imomin Allah to hakika Allah ya tsora muku abinda ba za ku iya ba amma sai ya gafarta muku dan kadan na godiyar Allah sai Allah madaukakin sarki ya karba shi yasa Allah jalla wa ala ya gafarta ma mace wadda take kilaki ce ba ta aikin kwarai amma ta ga kare yana jin kishirwa ta cire huffinta ta sa ta ce ni ma fa kishirwar da naji karan nan yana ji kuma shi ma mai rai ne ta cire takalminta ta zura a cikin wannan rijiyar ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha Allah ya gode mata abin da ta yi ta duba ba ta wani aikin kirki wannan abin kawai ta yi kare wanda Allah yake buga mummunan misali da shi ba a cinsa wanda ma ya rike shi ba don wata ba don wani amfani ba mala'iku ba sa kusantar sa amma kage saboda abinda wannan aikin saboda mai rai ne halittar Allah ne Allah ya gode mata mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace bawa Allah madaukakin sarki yana yarda da bawa ya ci noma guda ɗaya ya gode masa ya shukurwa sau ɗaya ya gode masa me ma'anar Allah yana yarda da shi wato Allah ya rubuta masa ya yarda da shi shikenan yayi arziki har abada ba zai tabi ba kan abinci daya da kai saboda sai baka san ni'imar da in ka gode mata shikenan ka riga ka sha a wajen Allah ba ka riga ka samu arziki to da Allah ya ce kowace ni'ima sai ka gode ba za mu iya ba to amma Allah mai gafara ne sai ya yafe mana tafsirin da muke da shi domin shi kansa ka gode ma Allah din ma ai shi ma ni'imar ce ko kana buƙatar ka gode mata in ka gode ma wannan godiyar da kai da Allah ya maka muwafaka ka gode ma godiyar da kai ita kanta ni'ima ce kana buƙatar godiya saboda haka za ka yi tafiya ta salsul ila ma la nihaya to kaga ku babu abin da zai datsa wannan ya zamanto ya karba daga gare ka sai wannan sifar Allah ta gufran shi yasa sai Allah yake inna Allah la ghafur kuma rahimun mai jin kai ne ai wato mai cikin jin kansa baya yanke ni'imar saboda kun yi tafsiri ba ku gode masa yanda yake so ba in dai kun gode ko kadan ne to sai Allah ya kara muku wannan rahama ce ta Allah domin da ba dan haka ba inda za a ce wato in kuka yi tafsiri wajen godiya Allah zai hana ku ni'imar sa gabaki daya da ba a rayuwa ko ba haka ba gashi nan Allah ta'ala yace la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid amma hatta kafirai Allah yana ba su ni'imar sa yanzu da Allah yace duk wanda ya roki wani Allah duk wanda ya shirka da Allah shikenan ba shi da iska ko kidney din sa ba zai aiki ba ko da sa ba za ta aiki ba kuna gani waɗanda suke zuwa dialysis kuna ganin machine da wahalar da wanda yake ci ko da sabata aiki irin yadda aka sanya ilimi da kuɗi da dukiya wajen yin machine din dialysis duk fa wannan fa dan ya tace fitsari ne kai Allah ya sa maka koda har guda biyu tana tace maka duk wannan katon machine da kake gani kai Allah ya sa a cikin jikinka koda guda biyu tana tace maka yau da Allah ya ce duk wanda ya kafurta kidney din sa ba zai aiki ba me zai faru a duniya me ya zaka gani duk yawan kamfanukan da suke dialysis ba za a sami isassun machine din da za su rinka tace fitsarin mutane ba layi za a rinka yi kafin a zo kan mutane duk sun fada sun mutu saboda babu dialysis din don ba za su iya ba amma duk da haka da kafircin Allah yake ta bayarwa Allah yake ta ba mu ni'ima to shine inna Allaha laghafuru rahim shine rahim shine rahmar Allah da rahmar Allah ya sanya bai yanke muku ni'imar ba koda kun yi tafsiri wajen gode mata a can a suratu Ibrahim da muka karanta Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar nan kuma sai ya ce inna Allaha laghafuru rahim wato akasi yana yi muku ni'ima ko ba za ku iya kidaya ta ba to mutum in ka fuskanci wato alakar mutum da ni'imar Allah shine butulci da zalunci me zalunci wato yaki yarda wato yaki gode ma ni'imar yayi shishigi a cikin ni'imar zalunci kuma shine butulci yaki yarda cewa daga Allah take anan kuma sai Allah ya fadi alakarsa da ni'imar alakar Allah da ni'imar shine ya karbi godiyar da kuke masa komai kankantarta kuma ba zai yanke muku ita ba dan ba ku gode irin yadda ya cancanta ku gode mata saboda haka kaga mu dangane da ni'imar Allah mu abin zargi ne shi ku Allah abin yabo ne dangane da ni'imar sa a cikin yin ni'imar abin yabo ne a cikin yadda nake mu'amala da mu dangane da ni'imar abin yabo ne jalla wa ala to sannan Allah yace wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun na'am
wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ دَعُوكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
الله يشي والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله ينا سنن أبن دكوك أويوا da abin da kuke bayyanawa wato duk abin da kuke koyewa na aqaidin na aqidoji da ayyukanku duk Allah yana sani to wannan dalili ne na biyu akan tabbatar da kadaituwar Allah da cancancansa da bauta wato dalilai biyu aka ambata dalilin halitta da dalilin ilimi wanda yake halitta shine yake cancantar bauta wanda yake da ilimi wanda babu wanda yake da wannan ilimin sai shi shine yake cancantar bauta to kuma wannan sun tabbata ga Allah a sifa wanda take bata bukatar shakka kuma sun koru ga wannan Allah amma tabbatar halitta shine aka jeranta amma sifar halitta amma sifar ilimi bata bukatar a tabbata bata bukatar sai an yi dogon tafsiri domin sanin Allah abu ne wanda yake sananne domin a cikin halittar a cikin nan ake tabbatar da ilimin Allah ko ba haka ba a cikin halittar yake nuna ilimin Allah yanzu lokacin da aka jeranta ba mu ce duk abinda Allah ya halicce shi ya nuna kyauta ya nuna kyan wato iya halittar nan me yake nunawa ba ilimi ba yanzu nan muke maganar dialysis irin ilimin da ya shiga wajen yin dialysis machine wanda abinda yake tace fitsari ilimin da ya shiga ilimin electronics da tukuna kafin nan sai da aka san physiology aka san yaya ake yin yaya ake tacewa wani irin abu ake ne ba a bukatar sa a cikin fitsari a cikin jini wanda za a tace shi daga cikin jini yadda za a tace shi ya tafi ya zama fitsari a watsar da shi duk wannan fa aka yi shi a kidney machine wanda yake sai ka je a irin research center kafin su yi wannan dialysis machine din da kudin da aka sanya wajen a yi research din har a gano sannan a zo a kera shi a yi shi an gane irin ilimin da ya shiga ciki to amma duk Allah ya yi shi a cikin kidney to sannan ka ce su waɗannan waɗanda suke wannan suna da ilimi saboda dan haka daktoci ne center ce ta research ilimi ne akwai ci gaba amma shi Allah da ya yi kidney kana musun ilimin sa kuma kidney din Allah aka dauka aka ga yanda yake yi aka zo aka yi dialysis machine shi ka tabbatar wannan da ilimi amma abinda Allah yayi baka yadda cewa akwai ilimin Allah ba to shi yasa ma Allah bai buƙaci ya kawo dalili akan ilimin sa ba sai kawai ya faɗa abinda yake hakika Allah yana sanin abinda kuka koyi da abinda kuke bayyanawa da abinda kuke koyowa walladina yad'una min dunillahi waɗanda ku suke kiransu wato suke bauta ma ba Allah ba la yakhluquna shay'a basa halittar komai wa hum yakhluqun su ne ababan halitta su ne ake halitta domin yin su akai domin dutsen na Allah ne idan an yi da itace na Allah ne duk ba da abin da aka sassaka wani abin bauta halittar Allah ne amwatun ghairu ahya matattu ne su ba rayayyu ba wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba ma sasanin yaushe za a tayar da su saboda haka jahilci ya tabbata gare su ko bai tabbata gare su ba akwai wanda yafi matacce jahilci babu shi matacce ne kuma yau da ma a ce kaga Allah sai ce amwatun ghairu ahya matattu ba rayayyu ba wato matattu ne wanda da ba su da rayuwa sabanin wanda da yake da rayuwa ya mutu a ce ya taba sanin wani abu to su ba su taba rayuwa ba ma ballantana a ce sun san wani abu wanda yake matacce bai taba samun rayuwa ba ta yaya za a yi a sifanta shi da sifar ilimi wanda ku ba shi da sifar ilimi ta yaya za a yi ya cancanci bauta har wanda yake Allah ya ba shi hankali wanda yake samun ilimi da shi zai rusuna masa ya bauta masa kuma sannan bugu da ƙari ba ma sasanin yaushe za a tayar da su suna nan dai wato a in an tayar da su oho in ma ba a tayar da su ba ba su sani ba shine matukar wato abin da yake tabbatar da jahilcin su to sai Allah madaukakin sarki wato da yace wannan yana daga cikin abinda wato raina hankalin nuna wato wautar mushrikai da rashin hankalin su ta yaya za a yi wanda yake ba su da shu'ur ba su da jin wani abu na ilimi ta yaya za a yi har a ce su ne ranar alkiyama za su yi ceto bayan ba su san ma akwai cutan ba ba su san ma akwai ranar alkiyama ba ba su san yaushe za a ba su san ma akwai ranar alkiyama ba ballantana a tashe su ballantana a ce wai kuma su ne za su yi ceto a ranar alkiyama saboda haka wannan nuna kan cewar wato wautar duk wanda yake shirka wato ba shi da hankali baya aiki da hankalinsa to sai Allah ya ce ilahukum ilahun wahid abin ubangijinku wanda kuke bauta ma da cancanta abun bauta ne guda daya. Kun ga sai jumlar ta zo ba takidi ba rantsuwa don baya bukata, wato dalilai sun bayyana. Ubangijin ku ɗaya ne, ba ka bukatar sai an ce lalle ubangijin ku ɗaya ne, domin an riga an yi bayani. Yayin da mutum yake inkari, shine zaka yi rantsuwa. Kamar yanda jakadun Annabi Isa da suka je alqarya, wadrib lahum mathalan ashab alqaryati id jaa ahal mursalu, kaga suna zuwa basu ba ai inkari ba, suka ce inna ilaykum mursalu, mu an aiko mu wajen ku ne. Amma da suka yi inkari sai suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalu, saboda an yi inkari. To nan kamar an ce ai babu wani abin inkari anan, domin dalilan sun bayyana. Saboda haka ba a bukatar ayi rantsuwa, ba a bukatar a karfafa magana ko ayi rantsuwa, sai kira Allah ya ce ubangijinku abun bautar ku abun bauta ne guda daya, wato Allahnku Allah ne guda daya. Falladina la yu'minuna bil akhirah, to wadanda yake ba sa imani da lahira, qulubuhum munkira, zukatansu su ne suke inkarin wannan, wato wanda yake inkarin tauhidi makare, wanda yake kareta lahira ne. Wannan kamar suna ne, sifa ne na kafirai, wanda a cikinsa akwai zargi a gare su cewa waɗanda ba su yarda da lahira ba. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa kaunar saduwa da mu, haka ake sifanta kafirai da wannan sifar, wato wanda yake bai dama da lahira ba. Kamar wannan ya ishe shi aibi, domin duk wanda yace babu hisabi shine tantiri, domin zai ga kan cewa duk abin da yayi daidai ne, duk abin da yayi daidai ne. Kamar yadda Malam Abdullahi yake cewa kafiri ya ji daɗin sa, wato sai abin da yake so, saboda yana ganin ba za a yi masa hisabi ba. To wannan kalma ce ake faɗa, wato kamar aka ce ya ji daɗin sa shine matukar zargi, wato ya abin da yake so, ba abin da ya dame shi. To shine Allah ya ce waɗanda ba sa imani da ranar lahira, to su ne zukatansu wato suke inkari, suke musun cewar Allah shine abin bautawa da gaskiya ɗaya. Wahum mustakbirun, kuma alhali su suna yin girman kai da barin imani. Idan ba ku manta ba, a farkon karatun wannan sura mun ambata cewar dalilan da suke tabbatar da kadaituwar Allah, muke cewa science din nan ya isa dalili akan waɗanda suke science yadda da Allah. Amma mun ce me yasa yawancin waɗanda suke science suke musun samuwar Allah? Wace amsa muka ce? Na'am? Oya gaskiya, kafirci oya gaskiya. Shine, to shine girman kai din ai. Domin dama me ye girman kai? Baqrul haq. Wasi da gaskiya. To shine Allah ya subanta su da nan. Wa hum mustakbirun, girman kai ne. Cewa su sun fi karfin a ce su zo su ba addini. Sun fi karfin a ce ba su san wani abu ba, Allah ya ba mu annabawa ilimin da ba su da shi, kuma ya ce su ba annabawa. Ta yaya za a yi da muke da hankalin nan, mun yi equation, mun yi kaza, sannan a ce mu zo mu mika tunaninmu ga wani littafi? To girman kai ne duk wannan. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, babu makawa cewa lallai Allah yana sanin abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa, saboda haka zai musu sakayya. Ba sa imani da ranar lahira, to ba makawa, Allah ya san abin da suke, kuma zai musu sakayya. Innahu la yuhibbul mustakbirin, lallai shi Allah baya son masu girman kai, wato kafirai waɗanda suke girma, wanda suke wannan sifar su ce. Haka zalika a cikin muminai masu wannan sifar, su ma Allah baya son su, domin sun yi koyi da sifar kafirai. Kuma kamar yadda muka ambata a suratul Hijr, shine farkon zunubin da aka saba ma Allah da shi, wato zunubin girman kai. Kun ga gabaki ɗaya dalilin da yasa dukkan ayoyin Allah ba sa amfanar waɗanda ba sa amfana waɗansu, wato waɗanda ba sa amfana kafirai kansu yadda da Allah, ba wani abu ne yasa ba sa amfana su ba, girman kai. Da za su kaskantar da kansu su koma su sallama ma hujja, su sallama ma Allah, da wannan ya fi musu alkhairi, da sai ka same su masu imani. To shi yasa hatta a cikin kafiran ma za ka ga waɗanda suke da wato sassauci da sauƙin kai, za ka ga sun fi karkata zuwa ga gaskiya. Me yasa Allah maɗaukakin sarki ya fifita nasara akan Yahudawa? Saboda ya ce wa annahum la yastakbirun, saboda su ba sa girman kai, ba sa girman kai. To kana samun su da yawa a cikin nasara, kaɗan a cikin Yahudu, da yawa a cikin nasara, kadan a cikin yahudu da kuma a cikin mushrikai to ku sani cewa daga mushrikan wannan zamanin akwai essays mushrikan wannan zamanin domin essays waɗanda suke waɗanda ake ce the agnostics wanda suke cewa babu Allah wanda suke cewa babu addini su ne jinsin mushrikan wannan zamanin su ne pagans na wannan zamanin domin kowanne daga cikin su yana bauta ma iyayen giji masu yawa babba a ciki shine sarransa shine Allah sa amma ba yadda za a yi mutum ya zama to bai bauta ma wani abin bauta ba in bai bauta ma kowa bai yana bauta ma sarransa to su ne mushrikai din to kuma su ne a cikin su ake samun masu girman kai da a cikin yahudawa suna da yawa amma a cikin nasara ba su da yawa da yawa aka ana samu daga cikin su da yawa wanda yake ba sa girman kai shi yasa shiga musuluncin su yafi yawa bisa shiga musuluncin sauran waɗannan a cikin sauran din ma ana samun waɗanda suke musulunta domin zaka samu irin su wanda suka watsar da suke kafircin iri-iri salo-salo sannan kuma daga baya saboda kokarin bincike da neman gaskiya Allah madaukakin sarki ya shirye su to amma mabudi na wannan shine tawalu da rashin girman kai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu saukin kai da rashin girman kai ya ba mu tawalu kuma ya bayyana mana ayoyinsa ya ba mu ikon ganin gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.